sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kawo sai kai tsaye ta rushin FM na Joy Africa akan mita 102.5. Sai radio amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niya kana masu na'urar computer a lokacin da suke son kama tashar suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da asuba, barkamu da sake saduwa da ku yanzu din ma Ladan Ibrahim ne tare da Mahmud Lalo. Za mu sake jin ragaman shiri da wannan hantsi. A cikin shirin za ku ji ci gaba da tattaunawa da wakilin sashen Hausa Haruna Dauda Biyuwe da wani dan Boko Haram da ya ba da kai buri ya hau. Kana muna da rahoton ambaliyar da mutanen da magaran suka afka a cikin jamhuriyar Niger wanda ya sa su hasaran dukiya mai tarin yawa. Sai kuma maimaitawan shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed kana mu kawo muku labaran da suka dauke hankulan jaridun jamhuriyar Kamaru ta da Awul Garba sai sakon da ku masu sauraro kuka aika mana amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Yan sanda a birnin Phoenix da ke jihar Arizona sun yi amfani da haƙi mai sa hawaye da sauran dabarun kwantar da tarzoma wajen tarwatsa gungun masu zanga-zanga da suka yi cincirindo a wajen ginin wata cibiya da shugaba Donald Trump ya yi wani gangami mai kama da yaƙin neman zaɓe. Gabanin jawabin da ya yi a wajen wannan gangami, yan sanda sun yi tafafutukar shiga tsakanin masu zanga-zangar adawa da Trump da masu goyon bayansa. Sai da duk haka an dan samu takala da ife-ife yayin da daruruwan mutane suka yi layi domin shiga wajen ɗakin taron da ke birnin na Phoenix da aka yi gangamin wanda shine babban gangami na farko da shugaba Trump ya yi tun bayan da tarzomar da aka yi a farkon watan nan a Charlottesville da ke jihar Virginia. Yayin wannan gangami Trump ya ciki kafafen yaɗa labarai inda ya kwatanta masu ɗaukar rahoto a matsayin waɗanda ke cin amanar ƙasa tare da kiransu ɓata garin mutane da ba sa son ƙasar mu.
Doki hade da zargi sun dabaibaye babban birnin Angola yayin da kasar ke shirin gudanar da zabe a yau Laraba a zabe na farko da 'yan kasar za su yi ba tare da samun daddan shugaban kasar kan kura'a ba. Shugaba Jose Eduardo Santos wanda ya kwashi shekaru 38 yana mulkar kasar ya yanke shawaran zai ja gefe a wannan karan. Jami'u biyar ke kalubalantar jam'iyyarsa ta MPLA wacce ta yi mulki kasar tun bayan samun yancin kai a shekarar 1975 wacce kuma ake sa ran ita za ta lashe zaben na wannan ranar. Tun dai manyan jami'un adawa biyu na UNITA da CASA da CE suka fara zargin cewa sun hango ana shirya tafka magudi a wannan zabe. Jami'un suna zargin jam'iyyar mai mulki ta MPLA da yin amfani da motoci da kudaden gwamnati wajen gudanar da yakin neman zaɓe. Suna kuma zargin cewa wato kafar yaɗa labaran gwamnatin kasar ya fi baiwa jam'iyyar Dos Santos fifiko. Jam'iyyar MPLA dai ta musanta zargin shirya wani magudi.
Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya yi maraba da matakin da Koriya ta Arewa ta ɗauka na rage kuraren da take yi kan sabbin takunkumi da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kakaba mata. Amurka na fatan cewa wannan wata alama ce da ke nuna cewa Koriya ta Arewan za ta dakatar da ayyukanta na neman tsokana a nan gaba kamar yadda Tillerson ya faɗa. Ya kuma ƙara da cewa mai yiwuwa wannan wata alama ce da ke nuna cewa an fara sharar fagen zama domin a tattauna nan gaba. Gabanin hakan a jiya Talata shugaba Trump ya kakaba takunkumi akan wasu kamfanoni da mutane 'yan China da Rasha waɗanda ke hudar kasuwanci da Koriya ta Arewan wajen taimaka mata gina makaman nukiliya. Sai dai wani jami'in diplomasiyyar China ya kwatanta wannan takunkumi a matsayin kuskure kamar yadda wasu sabbin rahotanni daga Beijing suka nuna.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Kwaskwariman da shugaban Amurka Donald Trump ya yi kan dabarun yadda za a tunkari batun Afghanistan zai sauya yadda Amurka za ta tunkari wannan yaƙi wanda shi ne mafi tsawo da ta taɓa fuskanta, inji sakataren harkokin ƙasar Rex Tillerson. Domin a cewar Tillerson, an baiwa kwamandojin da ke Afghanistan ɗin wuƙa da nama su yi gashin kansu bisa yadda al'amura ke wakana a ƙasar ta Afghanistan maimakon a ce su riƙa dubi da yadda siyasar yankin ke tafiya da sauran batutuwa. Tillerson ya kuma faɗa wa manema labarai a lokacin da ya yi wata bayyana ta bazata a ɗakin tattaunawa na ma'aikatar harkokin wajen Amurka cewa dakarun Afghanistan da sauran jami'an tsaro ne za su jagoranci wannan yaƙi. Ya kuma ce duk wani yunkuri da Amurka za ta yi zai kasance ne akan yadda al'amura ke tafiya a Afghanistan ɗin, yana mai jaddada cewa wannan wata dabara ce ta tursasawa mayakan da Taliban domin su fahimci cewa ba za su ci nasarar wannan yaki ba fa.
Wani mutum da ake zargi da hannu a harin da aka kai da mota a Barcelona a makon da ya gabata ya faɗa wata kotun Spain cewa sun jima suna shirye wani gagarumin hari ta hanyar yin amfani da ababen fashewa kamar yadda wasu majiyoyi a kotun suka bayyana. Muhammad Hauli Shamlal mai shekaru 24 ya kasance mutum na farko daga cikin mutane hudu da ake zargi da ya bayyana gaban kotu a jiya Talata kwana guda bayan da 'yan sanda suka harbe har lahira mutumin da ya tuka motar da aka kai harin. Mutane hudun su ne kadai suka rage a raye cikin daukacin gungun 'yan ta'adda 12 da ake zargi na da hannu a kitsa wannan harin. Wasu daga cikin su 'yan sanda ne suka kashe su yayin da wasu kuma suka mutu a lokacin da wani bam ya yi fashewar bazata a inda suke kera babban fashewa gabanin kai harin.
Ka saurara daga nan sashen Hausa na Amurka Amurka. Idan dai masu saurare yana biye da mu a cikin shirinmu na safe, mun fara kawo muku tattaunawar da Haruna Dauda Biyu yayi ne da wani tsohon dan kungiyar Boko Haram, kuma mun tsane inda Haruna ya tambaye shi ko bai jin tsoron barin wannan kungiyar.
Na ji tsoro sosai, akwai wanda muka zo tare da shi din, shi yana ban cewa kar ka ji tsoro, ba abin da za su yi ma tunda sun fada duniya za su yi ma tallafi ma idan da gaskiyan ka ne ka tuba. Shi ne a tsoro-tsoro din ma kawai na daure zuciya sai na fito.
So ba ma kai kadai bane ka tuba ka shigo cikin jama'a?
Eh,
ku nawa ne?
Ni da matar shi shugaban mu gaidin.
Dukan ku kun tuba kun shigo jama'a?
Eh.
Kuma da ku shigo ya kamar sojoji suka karbe ku?
Sun karbe ni ne da hannu biyu kuma na gode musu wallahi.
To an ce idan kamar aka ji mutum na so ya gudu za su hallaka shi, ya gaskiyan wannan batu yake?
Wannan haka ne tabbas, kamar mutum zai gudu za ka kashe shi, kamar an ji ma za gudu ma ana zargin shi ma, to za kulla mar har a gan shi da ido meme yake. Idan har an samu kadan daga cikin guduwa ne kawai za tilasta kashe shi, kuma wayanda suke son zuwa zai fifiye da dubu ma, kamar kuma wayanda suka sa da karfi da yaji aka kwashe su daga garukan su, suna da yawa ba su san hanya ba, suna yi musu daira kar su fito. Kuma daga cikin asalin Boko Haram da muke tare ɗan uwana din, da yawa kuma suna son su tuba saboda sojoji din sun gallaba yakin ba kamar na da karfin mu muke ba.
Ke zan ci karfin ku ko?
Eh, ba kamar na.
To yanzu kamar yaya rayuwa take ne a can dajin Sambisa?
Gaskiya ita rayuwa ba kamar na da ba, dan dawa ma da kyar, abinci ma da kyar, kowa dai yana noma ya san wahala, kuma idan ka yi noma ma idan shi abin nan shugabanka idan ya ga dama zai kwaci abin da yake a hannunka.
Ba ka gudun kaman kamar zalunci ne haka?
Shi ne ai. Wannan su ba sa fahimtar zalunci, da a ce addini ne kawai duk abin da shugabanka ya je ka bayar dukiyanka da arzikinka da kanka duk ka bashi, wannan akan addini ne za fahimtar da mu.
Ka fahimci gaskiya yanzu ka fito cikin jama'a, kamar wani kira za ka yi wa sauran 'yan uwanka da suke daji?
To ina yi musu kiran da dai su ma su tuba, kamar wanda suke niyan zuwa suna jin tsoro ma su tuba su dawo, suna nan dai da yawa kamar shi shugaban mu gaidan kai, har shi Abubakar Shakaudun da kansa ma ya ji tausayin abubuwan da muke cikin nan, ya ji tsoron Allah duniyan nan karshen ta da dukan mu za mu mutu, shi da kanshi rai ne gare shi kawai da ya tuba ya zo zuwa da jama'a, kuma mutane su san cewa wallahi ba abin da za yi musu, wallahi ba abin da ni na zo ba abin da ya safe ni ko soja a Najeriya mare ma bai mun ba, kuma suna cewa za su gama da soja a Najeriya, wallahi ni abin da na gani a cikin wuri daya ma abin mamaki ne, soja a Najeriya ya fi karfin mu gama da su, kawai dai su tuba wallahi mu zauna lafiya. Kuma shi shakau yana cewa sai ya ce kariya wallahi za ka shi, wallahi ba za ka shi mu ba, da za ka shi mu wallahi ba zan zo na yi magana haka ba.
Kana da iyali?
Ina da iyali biyu, da jirgiya kashe ta da yana nan a Kanaura, Allah ya sa ni zaman lafiya, shi ne muke zo.
To Allah ya kyauta, kafin mu cigaba a cigaba da shakatawa da wannan faifai.
Ya gade sarai sarai baya ba ko 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 ko
To mun gode marigayi Alhaji mai gari mai jauje Kwantagora. A can da magaran kuwa dake cikin jamhuriyar Nijar wasu mutane suka fuskanci ambaliya ta sa su hasaran muhallinsu da tarin dukiya. Ga Tamar Abada da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Babbar matsalar da ta haddasa ambaliyar ruwan da ta yi sanadiyar rushewar gidaje fiye da 100 ita ce kashe hanyar ruwa da aka yi tare da tushe gadodi da shara kamar yadda waɗanda abin ya rutsa da su suka shaida. Gidaje kam sun zube tare da asarar abinci da dabbobi a wasu wuraren. Sai dai kawo yanzu ba a samu asarar rayuka ba.
Ruwa ga yadda Allah ya sawa kai. Amma dama wannan koken mun sha shi. Mun nuna ma hukuma wannan gada ta yi karanci ne. Ruwa an yi zo sai ya jira.
Sare gangara jidda. Wallahi dai banna ce ruwa yan mu. Kai mu ga sunan dai duka komi da komi babu da ba mu daki dai ma na shiga. Ba yi ba asarar rayuka dai kaya dai gaba dai ba an yi asarar su. Daki biyar ne. Duka babu dima babu wanda ya ci ikon Allah ne kuma da gaba dai kuma da aka tushe ta a gaba dai da aka tushe ta masu ƙarfi suka yi gini mai kwari kenan ruwa in yazo babu hanya wuce kenan su sai yo baya
tani kuma hukumomi da suka ziyarci inda iftila'in ya faru daban-daban a cikin gari suka fara kididdige yawan gidaje da dukiyar da aka yi asara tare da nazarin irin dokin da za a kawo waɗannan mutane. Ga dai Abdullahi Musa, mataimakin magajin gari na shiya ta biyu a nan da magaran, yayin da ya ziyarci wasu mutane da ruwan ya yi wa ɓanna a unguwar gangaren jidda a nan da magaran.
Tare da gudunmuwan safar fomfe, muke bi muna sansan duka gidaje wanda suke da wanda suka rubuce. Allah ya sa dai ba a samu ɓanna ta ga rayuwa ko ta ga ciwo. Duk wani masu taimaka su kawo ne da niyya. Zo abin da su gansu su da kansu kuma ba tun taimakon suke kawo su kashi da gaugawa bismillah muna cikin stationin gaba daya yanzu mu kuma tare da yan safar fomfe ni stationin gaba daya mu ga duka gidaje nawa ne kenan fami nawa ne da in aka zo daukan fami in aka dauki fami kuma ana daukan yanayin yawan iyalinsu kenan mu san mutum nawa ne suke cikin wannan kuncin misali yanzu dai amma da ribaya cikin gogawa ne kamata mutane na kamsa a gishi tun da kowanne sansan ma mun gani babu ma inda za su shiga in kalasosi ne za mu nema mu sa su da gogawa muka kuma miye kamata na gogawa a kamsu kenan kira da muke yi da magabatanmu su gaggauta da kama mutane na a gishi.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar.
Magari annan Allah na magari talakawa ma na magari ka ga dan tilar mukula da su tun da jirin gemin ne yamani shi jirin gemin ne ingila to ja ka da Italiya in ya dan ko kaya kariya bakin wallahi gangara
to Allah ya kare yanzu a nan karfe 3 da minti 13 na tsakar dare yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum. A bayan da wannan shiri na ciki da gaskiya ya fara batun wata kotun da aka ajiye a ƙauyen Jirami dake yankin karamar hukumar Giya daya jihar Bauchi da kuma yadda jama'ar wannan yanki suke ta kuka kan yadda ake ci musu zarafi a gaban alkali Sani Musa ko alkali Remand mutane da yawa sun tuntube mu kan suna son su yi magana waɗanda su ma suka ce sun taɓa gurfana gaban wannan alkali wasu su ma a garin Azare a wata kotun da ake kira kotun Nasarawa inda nan ma alkali Sani Musa ne ke shari'a. To amma bari mu sake komawa ƙauyen Nazirami inda mutane suka ɗauki lauya fiye da shekara guda suna neman da a taimaka musu a ɗage wannan kotun wadda suke bayyana ta da zamanta zalunci. Ɗaya daga cikin waɗanda suka yi ta kai kuka gaban hukumomin shari'a na jihar Bauchi kan wannan kotu shine Malam Ma'azu Jarmawo.
Assalamu alaikum. Ni Alhaji Ma'azu Jarmawo. Ni dai na samu ana kesu kan wannan mata a rufe ubanta. Sai su to me dalili aka rufe sa ce gashi in ce to bayan ya sake ta abu sai duba komai sannan ai ba dalili a rufe ubanta yarinya. Wanda shine jinin belin sa aka bani beli a Azare. Da aka ban belin muka dauki lauya Mustafa Bila dan ya jagoranci wannan abu inda gaskiya a tabbatar da gaskiya. To Allah da iko sa aka yi appeal aka yi giya dai kotu kafa ta warware wannan batun abin karar da yayi aka ba da dama cewa tabbace ta saki an sake ta inda sai sun sakin jirmawa ya zo ban yarinya ya zo sannan masu sirri sun faɗi gaskiya so da haka ya tabbata kawai an sake ta ta tabbata ta ce aure duk wanda ta samu ta aure shine da ta aurenta yanzu shekara sannan bayan haka rashin adalci da suke mana kes yanzu haka akwai na ta'adin akuya ne ma ba aka an samu wani Musa ya kai karan ana gaya masa sunan sa Cigawa wanda ba shi Cigawa ne mai kiyon ba yara kana wanda ba su fi shekara 7 ba kuma ya sun yi ta'adi sannan yaro da aka ji aka kama Cigawa aka rufe aka bayyana sa naira 2500 sannan kuma suka saki masa tara ta naira 24,000 wanda taran ba rasidi sannan kuma suka ce sai ya biya kudin hatsi 3 naira 60,000 wanda alhali kuma hatsin ma a naira 17,700 yake sai ya ce 20,000 aka masa naira 60,000 wanda muka bai adalci ba muka dauki apel yanzu muka ce tana nan a giya kotu a fara ta insha Allah sannan akwai kuma wani yana ga masa gari wani dan a caba shi kuma yana bacci san sai kwace sai je ta'adi amma wani Ahmadu Gobe sannan da ya ta'adi gari ya waye aka ce kaza kaza zai bashi hakuri ya kiyarda sai kai kara a kama shi aka rufe shi aka mata ta naira 70,000 wannan haka ba adalci bane saboda haka shine muke so gwamnatin Najeriya da sauran jama'a su taimaka a duba wannan abubuwan da ake yi zaluncin ya yawa
wannan kun ji an tuntube ku ko kuma dai sai da kuka ji bayanin yanzu a gidan rediyo ko
sai da aka ji bayanin a rediyo to kusa na ake tuntuban mu ya fara daman kai korafin gaba daya ba wani shawara ne
a lokacin da wakilin ciki da gaskiya yayi tattaki zuwa Zirami domin jin ta bakin sarki bisa zargin cewar yana hada kai da wannan alkali wajen tozartawa jama'a masu sarauta wurin sun turo masa wani mutumi mai suna Jauro Gani Ganci wanda yace shi kam auren sa kotun Zirami da kuma alkalin ta Sani Musa masu adalci ne domin da aka kai shi kara kan ya bugi wani yaron da ya masa ta'adi a wannan kotun tare naira 10,000 kawai yace aka yi masa kudin da shi auren sa yace ba komai bane kamar yadda mutane a Zirami suke zargi alkalin yana karban waɗannan kudade ne ba tare da basu rasidi na cewa sun biya waɗannan kudaden ba
sunana Jauro Ganci na yi fada da yaro akan tadi na duke shi ya kai karata ina kai karan ya kai karata Zirami alkali ya mun hakunci
a wani dalili ne yasa kuka je gaban alkali a Zirami
akan na doki yaro akan tadi shine kuma da yi mun abin tadin doya to shine ni kuma sai na doki amma ya mun adalci
bai ci taron ka ba ko kuma a daure ka ko kuma dai ha kawai
ni bai daure ni ba tara kuma dan saboda bai kai wani abu bane ko a kai
a ya ci taron ka
to 10,000 wani abu ne ai adalci ya
amma ka ji 10,000
ya karba
to kamar yadda muka ce akwai mutane da yawa waɗanda suka taba fuskantar alkali Sani Musa basu ji dadin hakan ba ga guda daga cikin su
sunana Malam Aminu Usman ina zauna garin Azar mu dai alkalin Zirami an kai mu kotun sadaka police station ya ka tura mu kotu dalilin wasu yara da suka zo suka shiga daki suka dauka mana waya da aka dauke ta daki kuma ba ballasha kai ba aka shiga daki aka dauki waya to bayan kwana biyu ina kwance a wannan dakin da aka dauki waya sai na ji motsi a bayan kujera ina duba bayan kujera sai naga yaro dan naga yaro sai na kama shi dan na kama shi sai na fita da shi kofar gida na fita da shi kofar gida sai muka tambaye shi aka ya shiga daki ya nuna masa wannan da ya shiga daki muka tambaye shi ai kwanaki wata waya ta bata muka dan zazzare masa idanu dai sai ce mana shi ya dauki waya amma ga awar da ya kaiwa to waya da ya kai musu muka je muka samu su muka kama su muka sai police station to police dai ba su wani kasa a guyo ba suka tura mu kotu kotun shi wannan alƙali to gaskiya ni ban ji dadin hukuncin da ya mana ba saboda ni dama ba kotu na taba zuwa ba ba abin da ya taba kai ni kotu to ni dai a tsammani na idan mutum ya je kotu za a masa adalci za a bi sawun sa za a bi masa kadin abin sa da yake nema alƙali shi da kansa ya yara guda uku yace masa ina yace musu ku ka dauki waya tun yi da su suka dauka ina suka kai waya suka ce sun je sun sai da ita tun daga Azare ma sai da suka je dutse da wato Jigawa state kenan nan suka je suka sai da waya sun yi da cewa su suka dauka a lokacin dai yanke hukunci na cewa za su biya waya sannan kuma yi musu tara sannan kuma yace ga dauri ko dauri dai ko tara lokacin aka ce aka ba mu lokaci daga wannan lokacin da aka yanke hukunci aka ce bayan kamar sati biyu sai mu dawo mu karbi kudin mu na waya
an ba ku kudi
ba ba mu ba
ni hana ba
a lokacin da muka dawo sai aka ce mana yara ba su kawo kudi ba amma mu kankara hakuri
to
muka dan kara hakuri aka saki samu nan lokaci sai muka dawo to waya dai naira 68,000 ake sai da ita to amma saboda an yi amfani da ita na dan lokaci sai aka yanke mata kudi naira 40,000 sai kuma sannan kuma da damages wato kaman irin mun rasa wasu abubuwa da suke cikin waya kaman su sunaye da suke ciki da kuma wasu documents dai haka da suke cikin waya sai aka sa alƙalin sai aka sa mana damages za a biya mu 10,000 na wannan kudin to in kai hada jimlar kudi naira 50,000 kenan to da muka zo bayan an ce mana mu dawo na biyu mu karbi kudi kenan sai aka ba mu naira 25,000 to daga nan dai sai kuma abu ya canja kama kullum muka zo sai a ci yara ba su ka kudi ba kullum muka zo sai a ci yara ba su ka kudi kun ga ta to yaran nan mu mun gan suna yawo a cikin gari kuma muna tsammanin da aka yanke hukunci ko sun biya tara ya kamata su fara biyan kudin mu na waya ne maka kun su biya tara to daga bana ji ne wa alƙalin complain cewa ga fa yaran nan fa ba a biya mu kudin mu ba amma suna ta yawo su a cikin gari sai aka ce to sai mun saki biyan wani kudi daban a je a sake kama su muka je muka biya naira 2,000 aka sake zo aka zo da guda daya ma aka samu daga cikin yaran ba same su gaba daya ba aka zo da guda daya to daga nan ne dai ake ta kaiwa ruwa rana a je a dawo to shine kawai sai muka ce tunda haka ne kudin da aka ba mu wannan kudin ba mu tabbu ko kuma ba a ciki ba
shi 2,000
za mu dawo da shi in so sai su je bocis kamar sanin kudin to shine fa sai magana ta canza da alƙali da shi dan sanda da ya kawo mu kotu wato prosecutor kenan da register wanda muka je muka rubuta complaint a wurin sa kenan sai suka ja mu dakin alƙali wato kamar office sa kenan shi alƙali aka yi magana to a lokacin da mun sanya aka yi suka inda suka kara mana akan wannan kudin muka karba muka tafi aka ce mana mu sake dawo jimla ya kasance naira 35,000 to sai aka ce mu tafi daga baya mu sake dawowa muka zo sauran kudi to har yanzu dai abin ya kai kusan shekara ma yanzu gaskiya
don ƙara samu sauran kudi
ba ƙara samu haka muka hakura dan daga baya muka je instead of hada mu da wancan register na ma sai aka hada mu da wani mu dai kotu mu dauke ta wuri a ba mu yafe ba
to yanzu abin da nake so ko za ka yi tuna sunan wannan shi prosecutor din register da suka fara aiwatar da wannan bincike
to sunan prosecutor ne Adamu Shehu ke yaɗa ne ko Adamu Shehu dai kowa ya san shi da Adamu Shehu to amma shi register din gaskiya ban rike sunansa ba gaskiya
to wannan shari'a da ake yi a Garami ne aka yi ko a ina
a nan garin Nazare ne a kota kotun Nasarawa ana kiranta kotun Nasarawa garin Nazare to shi
yakan yi shari'a kenan a Azare da kuma Garami din kenan
eh yakan yi tun da gashi mutanen Garami suna ta kawo korafi yakan yi shari'a a Azare yana a Garami amma dai mu a Azare mana
a shirin mu na gaba za mu ji ta bakin sarkin Garami da hukumomin shari'a na jihar Bauchi waɗanda tun watan Yunin shekarar 2016 aka miƙa musu takardar kuka kan wannan kotu ta Garami da alƙali Sani Musa to amma ba su ce uffan kai ba ba su kuma ɗauki wani mataki a kai ba a kasance lafiya.
To Allah ya kyauta yanzu mun zo ga labaran da suka ɗauki hankulan jaridun jamhuriyar Kamaru ta da Muhammad Awal Garba.
Dan fara shirin da nuna mu ne da jaridan Gusahel tarihin kasar jamhuriyar Kamaru an dawo ban labarin da yake rubuto mana cewar yanzu haka shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Musa Biya yana samun caccaka ne a wajen wani sabon dan adawan kasar Maurice Kamto na jam'iyyar MRC an da yake bukatun cewar dole ne Musa Biya ya tare nasa ya nasa ya bar kan mudafin ikon kasar kasancewar ya kwai shekaru 35 yana mutun kasar jamhuriyar Kamaru sai kuma jaridan Nouvelle Expression ita kuma ta rubuto mana cewar an samu wani hatsari ne na mota a jihar Kudu maso yammacin kasar jamhuriyar Kamaru an da mutane 20 suka riga mu gidan gaskiya wanda aka kalubalanta al'amarin akan cewar yanzu dai rashin kyawun yanayi ne na hanyoyin kasar sai kuma jaridan Le Metayo ta kasar jamhuriyar Kamaru an da ita ma ta yi nazari akan cewar tunda shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Musa Biya ya nada Yenu Jumesi a kan ministan ayyuka na kasar ta jamhuriyar Kamaru da Erga Ali Mai Bango shi ma a matsayin sa na ministan sufuri na kasar yawan hatsari yake faruwa a kasar ta jamhuriyar Kamaru musamman akan titunan kasar da mulishin gyaran hanya ko kuma gina wadansu sababbi sai jaridan The Star ta labarta mana cewar manyan masu fada aje a bangaren ingilishin kasar ta jamhuriyar Kamaru za su yi wani taron su a birnin Boya domin su tattauna irin matsalolin da yake damun su ko suke fuskanta a yanzu haka dalilin cewar shekaran da ya gabata dai dalibai ba su yi karatu ba amma yanzu a wannan shekaran suna bukatan daliban wannan bangaren su ci gaba da karatun su sai jaridan The Post ita kuma ta hango mana cewar gwamnatin kasar Kamaru ta sa kafa ta shure bukatun ɗan awaren kasar kasancewar suna bukatan a sako musu ƴaƴan su waɗanda yanzu haka suke girma a gidan yarin Yawunde tun lokacin da suka yi bore akan cewa suna bukatan gwamnatin kasar ta canza tafiyar da take yi da su jaridan Kamaru Info kuma ta ayyana mana cewar hukumar lafiya na kasar ta jamhuriyar Kamaru ta fitar da rahoton ta na wannan shekaran akan masu zukar taba sigari cewar mutane 2500 ne suke mutuwa a kowane shekara sanadiyar kamuwa da cutar taba sigari a kasar ta jamhuriyar Kamaru sai kuma karkare sharhin jaridan namu da jaridan Leju anda ita kuma tace dakarun tsaron kasar jamhuriyar Kamaru guda uku ne suka riga mu gidan gaskiya a wani harin da maharan Boko Haram suka kai a jihar Arewa mai nisa anda maharan na Boko Haram suke kaddamar da har-haran su a kasar jamhuriyar Kamaru Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
zumun zo ga sakonnin da ku masu sauraro kuka aika muna
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana na Nasiru Uban Shada da ke Gokule birnin Kebbi a jihar Kebbi a tarayyar Najeriya to ina kira ga ƴan majalisa don Allah su taimaka ma talakawa su ce wannan kudi na shugaban kasa na kasafin kudi wallahi talakawa na cikin halin bawulai
mai magana Lawal Abubakar Botinga daga Sokoto Najeriya ina kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari dangane da hadin hillan makiyaya cewa shugaban kasa bai dace a ce abu sai ya kai bango kai magana ba abin da ya kamata ka yi da abu ya faru kai kokarin dokan mataki don kare mutuncin kasa da ƴan kasa da dukiya da bin doka da oda
Assalamu alaikum Boss America mai magana Abubakar Ibrahim dan Kurama karama hukumar Lere jihar Kaduna Najeriya mazaunin Abuja game da narwa da shugaban ƴan sanda na Najeriya ya bada na game da ƴan bumburutu a zahirin gaskiya gaskiya ne to amma ina so in yi kira da shugaban ƴan sanda na Najeriya ya ba ma gwamnatin tarayya da na jihohi shawara a rinka yi kamar yadda muka san lokacin soja idan aka kawo mai a gidan mai a san lita nawa aka kawo idan aka sai da man nan dab din za a tashi sai jan din da aka aje a wannan gidan mai ya sake aunawa ya gani lita nawa za a bari lita nawa ne ya kwana idan gari ya waye jan din nan sai ya zo ya sake aunawa a gani litan da aka bari da ya kwana shine aka waye gari da shi
Oh madallah yanzu mun zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan kara ta kaice
To ƴan sanda a binnin Phoenix dake jihar Arizona sun yi amfani da haƙi mai sa hawaye da sauran dabarun kwantar da tarzoma wajen tarwatsa gungun masu zanga-zanga da suka yi cincirindo a wajen ginin wata cibiya da shugaban Donald Trump yayi wani gangami mai kama da yaƙin neman zabe Gabanin jawabin da yi a wajen wannan gangami ƴan sanda sun yi fafutukar shiga tsakanin masu zanga-zangar adawa da Trump da masu goyon bayan sa Sai da duk da haka an dan samu takala da ife-ife yayin da ɗaruruwan mutane suka yi layi domin shiga wajen ɗakin taron
To madalla masu aro da haka muka kawo ƙarshen shirin da wannan hantsi Sai an jima da karfe 4 agogon Najeriya a ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki ko har da shirin nan na himma ba ta garago wanda ni ke gabatar da shi Yanzu Amadun kuwa da kuwa nan sashen Hausa musamman shi Mamud Lalo da ya tana gabatarwa sai salamu abu da ibada umarni da injiniyan mu Zainab Abdulrahman ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai an ji mun ku